kuka ji a farkon shirin Majalisar Wakilan Najeriya ta bada hujjojin dakatar da shirin daukan ma'aikata 774 a wani shiri na musamman da hukumar daukan ma'aikata ke haramayi a watan Janairu na shekarar 2021 a bisa zargin yin aringizo wajen tantance matasa da aka bullo da tsarin domin su. Wakiliyar murya Amurka Madina Dauda na dauke da karin bayani a wannan rahoton.
Wannan shirin dai ya haifar da rikici a kwanakin baya tsakanin ministan kasa a ma'aikatar Kwadago Festus Keyamo da 'yan majalisar dattawa, har su ma suka dakatar da shirin na wucin gadi. A yanzu kuma 'yan majalisar wakilai sun ce sun gano wata manakisa da ake shirin yi a tsarin, kamar yadda shugaban kwamitin kula da ka'idoji da tsare-tsaren majalisar Abubakar Hassan Fulata ya bayyana.
Gani muka yi hanyar da aka dauko ba mai billewa bace. Daga karshe muna ganin alamar kudin nan za su zirare su yi batan dabo a aljihun wasu. Kudin ba zai amfani al'ummar da muke wakilta ba, saboda kusan duk waɗanda mu muka bada sunayensu ba wanda sunansu ya fito. Na ɗaya kenan. Na biyu, ba zai yiwu ba a ce mu 360 gaba ɗaya, mu da muke wakiltar al'umma, a ce babu ruwanmu, ba wata gudunmawa da za mu bada wajen bada sunayen ma mutanen da za su ribaci wannan abin nan. Mutane kuma suna zagin mu cewa ba mu da amfani. A kudin nan kuma mu za mu bada wannan kudin a kasafin kudi a karkashin hukumar daukar ma'aikata NDE.
Shi ma ɗan majalisa mai kula da kwamitin tabbatar da daidaiton ɗaukar ma'aikata a ƙasa, Abubakar Yahaya Kusada, ya ce duk da cewa ɓangaren gwamnati ce yake da alhakin gudanar da tsarin, majalisa tana da rawar da za ta taka.
Ko ina da ake gudanar da wannan shirin, abubuwa ne in fara da suke tafiya guda biyu. Akwai mutanen da an ba da sunayensu karkashin kulawa da kuma hukuma da kuma kwamitin da shi mai minista ya sanya. Akwai kuma mutanen da an ba da sunansu karkashin kulawa da ita hukumar NDE ta yi. Ya za a yi muna cikin gwamnati ɗaya abubuwa guda biyu suna faruwa a lokaci ɗaya. Wannan abin dole majalisa ta yi magana akan shi, dole ta tsawata, kuma dole ta dakatar da abin har sai an samu daidaito ta yadda za a daina raba hankalin mutanen Najeriya.
Majalisar wakilai ta buƙaci ma'aikatar kuɗi da ta dakatar da sakin kuɗaɗe da ya kamata a yi amfani da su a shirin, har sai an kammala bincike akan wasu matsaloli da suka taso na ingancin wannan tsarin. Sannan kuma gwamnati ta hanzarta mayar da shugaban hukumar ɗaukar ma'aikata Dr. Nasiru Ladan Argungu a bakin aikinsa. Madina Dauda, muryar Amurka daga Abuja, Najeriya.
To madalla, har yanzu dai kuna tare ne da sashen Hausa na muryar Amurka daga nan birnin Washington DC. Yanzu kuma ga Maryam dauke da labaran duniya kashi na biyu.
Ci gaba da janye sojojinta daga Somalia biyo bayan umarnin da shugaba Donald Trump ya bada a farkon wannan watan. A cewar ma'aikatar tsaron Pentagon, jirgin ruwan USS Herschel Woody Williams na gudanar da wani shiri na harkokin teku a yankin tekun Somalia don ɗauke jami'an tsaron Amurka daga Somaliyar zuwa wasu wuraren a gabashin nahiyar Afirka. A cewar mai magana da yawon rundunar Africom Kelly Cahalan a wani sakon email da ya tura wa muryar Amurka, an dai yi wa wannan shirin lakabi da Operation Octave Court. Jirgin mai tsawon kusan mita 243.84 wanda ke gabar tekun Suda Bay a tsibirin Crete zai iya taimakawa shirye-shiryen harkokin teku daban-daban, ciki har da taimakawa dakaru na musamman da kuma wajen ba da agajin jinkai, a cewar rundunar sojojin ruwa. Umarnin na Trump na zama wani bangaren kokarinsa na rage dakaran Amurka da ke kasashen duniya, ciki har da Afghanistan da Iraq, kafin wa'adinsa ya kare ranar 20 ga watan Janairu. A yau Asabar aka fara makokin kwanaki uku saboda waɗanda suka mutu a Armenia sakamakon faɗan da aka yi tsakanin ƙasar da Azerbaijan, yayin da 'yan adawa ke ƙara yin matsin lamba akan shugaban ƙasar ya yi murabus saboda yadda ya tafiyar da al'amura game da rikicin. Sama da mutane 5,000 ciki har da farar hula aka kashe a Armenia da Azerbaijan a lokacin fadan wanda ya barke tsakanin tsofaffin abokan fadan na tsohuwar tarayyar Soviet a ƙarshen watan Satumba akan yankin Nagorno-Karabakh da ya balle. A watan Nuwamba ne dai aka daina fadan bayan da Rasha ta taimaka aka cimma wata yarjejeniyar zaman lafiya da ta kai ga mika wasu yankunan Armenia ga Azerbaijan, ƙasar da ke samun goyon bayan Turkiya abokiyar hulɗarta. Yarjejeniyar ta janyo ɓacin rai a Armenia, inda 'yan adawa suka buƙaci Prime Minister Nikol Pashinyan ya yi murabus.
A gaida Maryam Dauda da ta karanto mana labaran duniya daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Gaba da mai da martani game da umarnin da hukumar kula da harkokin sadarwa ta NCC a Najeriya ta bayar kan rufe duk wani layin waya da ba a yi wa rijista da lambar shaidar zama dan kasa tanin ba. Wakilin muryar Amurka Ibrahim Abdul Aziz ya aiko mana da karin bayani.
Yayin da a yanzu a Najeriya hukumar da ke kula da harkokin sadarwa wato NCC ke bada umarnin da a rufe duk layin waya da baya da rijista da lambar shaidar zama dan kasa wato NIN number, koda kuwa tsohon layi ne. Yanzu haka lomin kasar da ke amfani da layin sadarwa na komai da martani game da wa'adin makonni biyu da hukumar ta diba.
A sunana Abubakar Halidu. To maganan gaskiya, maganan lokaci ma da gwamnatin nan ta ba da maganan rufe layin nan gaskiya ya mana kaɗan, saboda mutane da yawa ba su yi rijistar National ID card din nan ba, ba su da NIN number. Akwai ma waɗanda suka je yin rijista din aka ce ba network. An ɗauki sunansu an yi waye-waye duka aka yi, amma kuma ba a ba su NIN ɗin ba. To haka su ma har yanzu ba su karɓa ba. Kenan su wanda ba su karɓa NIN ɗin ba, ba su da daman yin kira ko wani abu. Mutane da yawa, akwai wani ma bankin shi da layin shi ya haɗa. Idan aka rufe layin nan an talauta shi kenan fa. Akwai buƙata a ƙara lokaci ko kuma sassauta abun yadda za a yi da talaka ba zai ji jiki ba. Don maganar gaskiya, duk abun da aka sa a ƙasar nan talaka ne ke jin jiki, don saboda masu kuɗin nan ba su da wani matsala abun da ya danganci wa harkar network ko maganar banki.
Kana magana da Malam Ibrahim. Eto yanzu kamar mu da muka je za mu karɓa wannan namu sun giya mana kan cewa tamprint namu ya kama da na wani. To ya ake so mu yi kenan? Don ni ban taɓa jin tamprint na wani ya yi kama da na wani ba, kuma ni na je da kaina. Aka yi capture ya yi komi, an bani sleep wanda na zo nuna sai a bani wannan ma da muka je mu biyar da staff ina duka da muka yi sa suka giya mana aka, sai muka kama hanya mun juya kamar muka ya zai da mu a ban yi ba, don wannan nasu na hannu na har yanzu amma ban karɓa ba. To ba su ba ko ba sun giya mu in je, sai sun yi rectifying za su kira ni, kuma ba su kira ni ba, kuma yau is almost 5 years. Yes.
To wai ko me jama'a ke cewa kuma game da naira 20 da wasu kamfanonin sadarwa ke zabtarewa yayin duba lambar shaidar zama nan kasan wato NIN number?
Haka nan zaka duba, sai a ce idan zaka duba NIN naka sai ka biya naira 20. To ita wannan 20 din ta mecece? Zaka yi kira, idan kai kira sai a duka duba an cire maka VAT. An cire VAT, in ka sa kati an cire VAT. To ko ta ina wannan harajin ai yayi mana yawa, ya kamata gwamnati ta sauƙaƙa wa talakan Najeriya shi ma ya samu sauƙi.
To sai dai kuma da yake min ƙarin haske, wani ma'aikacin ɗaya daga cikin kamfanonin sadarwa da bai sanna ambaci sunansa ya kobe waɗanda ke karkara ne shawarar cewa
abin da shafi linkin na shi layi da NCC suka rumba da umarni da layin su yana aiki da shi iya yin amfani da NIN number na shi ne da shi zai iya yi linkin. Kamar botafcat ba su ba da gwaye ko botafcat ko driver class ko national passport da su na national ID card suka ba da gwaye so far.
Kamar me ya kamata waɗanda ke karkara su yi?
Waɗanda suke karkara nan dole ne wannan kadan shigowarsu cikin gari kada zai ba su wahala, musamman idan wanda suke da shi suke da national ID card su yi linkin. Kamar wanda dai ba sa kusa da gari kaga sai su yi amfani da wannan code na *785*6 number na su wuce da mun biji sai hash. To kaga sun huta. To amma kamar wanda bai da NIN dole ne sai ya shigo gari ya yi enroll din na NIN.
Yadda ita ce kuma kokawa na wa'adin makonni biyu da hukumar ta NCC ta diba, wanda kuma lokaci ne kawai ke iya ba da amsar ko shin za a kara wa'adin ko kuma a'a. Ibrahim Abdul Aziz, sashen Hausa na muryar Amurka daga Yola a Najeriya.
A gaida Ibrahim Abdul Aziz, wannan shiri yana zuwa muku ne daga nan birnin Washington DC. Ga wannan sakon.
Coronavirus ba ta da magani.
Sai dai kana iya kare kanka daga kamuwa da cutar.
Ka rika wanke hannunka akai-akai da ruwa da sabulu dukan wuni.
Ka kuma tabbata ka wanke hannu da sabulu sosai kafin ka taba idonka ko hanci ko kuma baki.
Ka rufe bakinka da abin share fuska idan za ka yi tari.
Ka tsaya kimani kafa biyar tsakaninka da mai tari ko atishawa.
Ka zauna a gida idan kana jin alamun rashin lafiya.
Kada ka rika cuɗanya da waɗanda suka nuna alamun rashin lafiya. In kunne yaji gangan jiki ya tsira.
Yanzu kuma sai shirin a dawo lafiya wanda Baba Yakubu Makeri zai gabatar.
Matafiya a dawo lafiya. Jama'a barkanmu da sake saduwa da ku a cikin wani sabon shirinmu na dawo lafiya. Baba Yakubu Makeri ne daga Washington DC nake sallama da ku a daidai wannan lokacin. Tsaro a kan hanyoyin arewacin Najeriya na neman zama babban kalubale fiye da hatsarin mota da ke raunata tare da kashe matafiya a kasar. Fargabar fadawa a hannun 'yan bindiga da masu satar mutane da masu fashi da makami ta fita da hankalin matafiya a cikin wannan lokaci arewacin Najeriya fiye da kowane lokaci. Galibin mutane ne suka canfawa hanyar Abuja zuwa Kaduna, inda wakilin murya Amurka Elika ya sha da kyar cewa lamarin ya fi tsamari a kan hanyar. Da yake mana bayani a kan abin da ya gani a kan hanyar a lokacin da aka sace wasu dalibai, Elika ya bada wasu shawarwari a kan wasu matakai da hukumomi za su iya ɗauka domin samun tsaro a kan hanyoyin ƙasar. Yana mai cewa
kamar waɗanda ake kamawa da masu kiwon shanu cewa an sace shanu su ne. Shi ya sa suka fusata suke neman biya da mutane ma ba su damu da su ba. To irin waɗannan mutane ya kamata duk a neme su da asalin shugabannin su a yi magana da su kamar yadda ake magana da 'yan ta'adda a jihar Zamfara. Duk da 'yan ta'adda ba su da amana, ba za ka iya tattaunawa da su su yi ma da abin da kake so, da zarar ka daina ba su kuɗi ko ka daina kula da su shi kenan. Wato ma'ana dai a tabbatar da adalci, kar a bari a yi faɗa da wani. Idan an ji ofishin yan sanda a samu a yi ta sai da shanu ko a yi ta yin wasu abubuwa waɗanda kafin a saki mutum sai duka dukiyarsa ta kare. Sannan daga baya zo ya gamu da wasu 'yan ta'adda a cikin daji su koya masa wannan mummunan hali na sace mutane. Waɗannan abubuwa uku ya dace a yi amfani da su. Sannan gwamnati daina cewa wai sam kada a kai wannan kuɗin fansa ɗin nan. Idan aka daina kai kuɗin fansa nan ba, to ina ne tabbatar maka waɗannan mutane 'yan fashi da makami za su zama. Ma'ana za su kare ka hanyar su kwace abubuwan da suke hannun mutane kuma sannan su buɗe musu wuta su kashe su. To kaga ya fi ma sauƙi a sace mutum ya je cikin daji 'yan uwansa su tattara kamar waɗanda aka sace ɗaliban jami'ar Ahmadu Bello na a ranar. Kowanne iyayensu sun ba da akalla naira 400,000-700,000 zuwa miliyan ɗaya kafin a saki yaran nan. To idan kuma sun ci babu wanda ya sa baki wajen magana sake su saboda iyayensu ne kawai suka tara waɗannan kuɗin aka samu aka mai da su gida. To in an ci babu ba za a baka dama ka ba da waɗannan kuɗin ba, saboda in jami'an in waɗannan miyagun irin suna samun kuɗin ba za su kuma wannan sana'ar ba. To za su ci gaba da kashe mutanen ne su kwace kuma dukiyarsu. Ana tun da suna fitowa babbar hanya irin hanyar Abuja zuwa Kaduna su sace mutane, to kage za su na bin hanyar su kashe mutanen su koma fashi da makami kenan. Ba sa bukatar sai sun fita mutanen daji. To abubuwan da suka mallaka ne za su kwace sannan su buɗe wuta su kashe su. Ba haka ya kamata a magance wannan miyagun irin. Kuma ba ba wani abu ma da zai baka cike ciki. Sai a sace mutanen nan har a gama. Ni ban taɓa jin labari inda aka zo mutane ana sace su, aka zo aka cece su, suka aka samu aka kori mutanen ko kuma aka kama su, ba wannan ba ba faruwa. To ni daga baya ka ji labari cewa jaridu cewa an cece mutum kaza da kaza waɗanda aka sace su, amma sai an shirya nuna an ba da kuɗin fansa ne ko kuwa. Kamar wannan na ƙarshen baba. Ba don Allah ya sa su mutanen da 'yan uwa waɗanda aka sace muna magana da su ba. Don mu ne zan iya cewa muka fara fito da labarin cewa an ba da kuɗin fansa da kuma mako nawa aka bayar. Cewa aka yi kawai mutanen an ceto ko an sake su shi kenan. Ba sake wani ƙarin bayani ba. To kaga baba wannan al'amari abu ne mai ban tsoro a yi. To yanzu ma mutanen ma masu watan mutanen sun kai ga. Ba ma maganar bayan ka shiga motar ta kama ka samu ka tsira ka iso gida ko za su iya zuwa har gidan su sace mutum kamar abin da suka aikata a jihar Nasarawa, inda suka sace shugaban jam'iyyar APC na jihar, bayan haka kuma ma a cikin tausayi ko ma yaya faru suka kashe shi. Abin da ya faru na kwanjiya kenan.